Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 18 ga watan Nuwamba na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kai ke masu sauraro, a yau shirin namu zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar a makon da ya gabata kan wato kwazaba daga uwar miji zuwa matar danta. Kana kuma za mu dora akan tattaunawar da muka yi da gwanarmu na mako a wato makon da ya gabata. Daga nan kuma za mu leƙa fagen hira da mawaki, miji da wani mawaki kuma za mu tattauna yau. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar namu sai kasance tare da ni da Rukayya Basha.
Kawana ta hada mu
tarantas,
matar da nake son mu da mun yi aure ne zan miki tarantas.
Ni da kai mun dace
tarantas,
kawana ta hada mu
tarantas.
An wanda nake son mu da mun yi aure ne zan maka tarantas. Tarantas, zoni tarantas.
To madalla masu sauraron mu,
kamar dai yanda muka yi a makon da ya gabata, bakin namu sun hada da Malam Jamilu Maska, Malama Ummu Salma da kuma Malama Habiba. To ma sauraron mu, za mu dora ne kan tambayar da nayi wa Malam Jamilu na shin wasu irin hanyoyi ko matakai ya kamata a bi domin samun maslaha tsakanin uwar miji da kuma matan danta.
To a Malam Jamilu, in na dawo gefenka, kaji abin da ƴan uwa mata suka faɗa. Wani lokaci akan samu irin wannan matsalan ma yana faruwa ne daga wajen namiji. Akwai mazan da zaka ga kwata-kwata basu nuna ma matayensu a gida yanda zasu wato mutunta iyayensu ba. Akwai mazan da suke da wannan ɗabi'an wanda kai baka mutunta mahaifiyarka ba, to ya kake tunani kuwa matarka za ta mutunta mahaifiyarka? Akwai wanda kuma zaka ga yana iya kokarin shi ya nuna, ya nusar da matar shi cewa fa mahaifiyar shi tafi muhimmanci akan kowa a duniya har da ita. To amma kuma har da hakan ma zaka ga ba a samun abin da ake so. To shin a matsayinka na ɗan namiji, da watakila ko ka taba fuskantar haka ko kana fuskanta ko kuma ka taba jin labari, shin bayan bayanin da ƴan uwa mata anan suka faɗa, wani irin hanya, wani irin matakai kake ga ya kamata a bi domin a samu matsalar irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta?
To irin wannan matsaloli kin ga shi yasa a auratayya aka wajabta bincike ma. Ana son idan zaki auri mutum ayi bincike, musamman mace ƴan uwanta ke yin bincike a madadinta, shi kuma namiji kai shi da kanshi ma yakan yi bincike abin da ya kamata. Irin yanayi irin wannan zaki duba wani irin miji ne zaki aura, tun daga lokacin samantaka ko in ce courtship din da kuke yi, zaki iya fahimtan yaya ya dauki ma mahaifiyar shi. So duk wanda ya zama cewa baya daraja da mahaifiyar shi, so ke ma ba za ki tsira ba, dan ke ma wata rana abin zai iya dawowa a kanki. Watakila wani abin moriya ne da kike tattare da shi a wannan lokacin yasa yake baki wannan girmamawa ko wannan soyayya. Amma in tafiya ta tafiya, la shakka duk wanda baya girmama mahaifiyar shi to bashi da tarbiyya to wanda kuma bashi da tarbiyya dama tunda mahaifiyar shi ma bai abin nan ba kai ma zaki samu matsala so da mugun rawa gwamnati kin tashi ta Hausawa so gwamnati a ce abin nan in kika bari don Allah to Allah zai musaya miki da wani wanda ya fi shi ba roshin bane kije ki shiga aure ai ta fama da matsaloli sikicinya wata hatta koma ga Allah wallahi wata matsalan ba ta karewa sai dai kawai tayi ta hakuri kawai zuri'ar da ta samu kila ƴaƴan su zama sanyi idanta daga baya sannan kuma shi bangaren namiji dole ne kasancewa wannan abubuwa amana ne shi yasa dama ya zama cewa duk abin da zaka shiga ka shiga da ilimin shi wani namijin ba wai yana jin dadin abin da ke faruwa bane a'a ya jahilci auren ya jahilci haƙoƙin mace haƙoƙin uwar miji shi yasa ya zama cewa da yawa abinda malamai suke magana matsalolin aure da yawa an jahilci abin ne akwai malamin da ke magana ma akan cewa akwai littafi na abinda ya shafi auratayya a addinance wanda akalla littafin nan ya zama cewa ka sauke shi kafin ma kai magana cewa za ka yi aure saboda menene idan ba haka ba wallahi kwaba za a rika samu saboda aure kamar institution ne wani makaranta. Wata makaranta ce mai zaman kanta wallahi duk san ka kai adalcin in baka san yadda za ka yi adalcin ba at the end of the day za a samu banna ne to wannan ilimin yana da muhimmanci both from mace da namiji amma ba kaman namiji saboda shine yake daukan gabaran hatta ita uwa ita tana sama da shi amma kuma shine yake daukan gabaran controlling abubuwan da suka shafi gidan shi hatta mahaifiya a wurin danta shi yasa aka halatta da ma yana bada auren mahaifiyar shi saboda shi namiji matsayin shugaba yake ko ba haka bane so gaskiya jahilci yana taka rawa sosai wajen irin wannan al'amari sai kuma daga baya akwai nau'in son zuciya dake shigowa wurin namiji maybe yana ganin ita matashi akwai abubuwa da yake ganin yana mora a wannan a duniyance wanda matashi wanda mahaifiyar shi baya samu ya mance cewa lahiranka yana karkashinta wanda idan ka mori wannan to kuma akwai wani rayuwarta daban wanda zaka iya fuskantar matsala so in a nutshell jin tsoron Allah bangaro duka bangaren mahaifiya bangaren shi da bangaren ita mata kowa ya ji tsoron Allah ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi
to in na dawo kanki malama Habiba kin ji abin da dan uwa Malam Jamil ya faɗa ana ta cewa ana ta ganin laifin matan da to ita uwar miji fa ita ma uwar miji tana da nata kar ya zama kaman ita yar ita ce kadai take da laifi wani lokaci akan samu ya ba ta da matsala ba ta da laifi amma uwar miji take da wannan laifin to su kuma uwar miji me za iya ce musu
Assalamu alaikum rahmatullah gaskiya akwai iyayen miji irin wayannan akwai su da yawa su koyi ba su kaunan iyayen wasu sai dai nasu hali ne gaskiya hali ne sai dai mu gyara ba wai yaran kadai suke ba akwai wanda ba su kaunan iyayen wasu komai a ce ka tattare ka kanainaye ka mai mai asiri ba yanda iyayen miji ba sa fada kuma wasu iyayen miji ma in ba za ki je ki ce namiji ya muke laifi ba to kin mu iyayen su asiri tabbas in dai ba za ki kai kara ba to a haka kike gaskiya saboda haka su ma iyayen miji su gyara su ma iyayen su gyara gaskiya sai an tattara an gyara Allah ya kara mana jagora baki daya amma duka abun ba dadi gaskiya
to malama Ummu Salama in na dawo kanki kin ji abin da malama Habiba ta faɗa akan cewa uwar miji tana da nata matsalar matan da tana da nata matsalar miji ma yana da nashi matsalar amma wani lokaci zaki ga mata tana son mijinta son da take ma mijinta zai shafi mahaifiyar shi kiga ita ma mahaifiyar tana son matan danta saboda son da take ma danta sai a samu zaman lafiya amma kuma fa akwai wanda aka baro a baya wato ƴan uwan miji wanda kuma zaki ga uwa lafiya lau mata lafiya lau miji lafiya lau amma su kuma ba san wannan zaman lafiyan da ake samu su kuma me za a ce musu
ji tsoron Allah da farko kenan ji tsoron Allah su sani su ma wani gidan za su tafi kin ga musamman a ci yana da kanye ɗan mata su ne da gaggayar saboda ko uwa bata sa miki ido ba to su ba su sa miki ido yau idan turman a tamfe su yayi kawo miki sun zama kishiyoyin ki fa yaye mu baka sai mana ba yaye na ga kaza a gida yaye kaza to idan bai yi musu ba to gabaki dai za a dawo kuma kanta ne tsangwama sai a koma ana zuga uwar ke kaman misali sun je gidan sun ga abu kaza suna gani za a zo a bada labari ko kuma a ce ai a tamfar da wanci ta daura ai dubu kaza ce umma yau sharban da yayi miki dinki umma yau sharban da yayi sai miki abu kaza to mun je mun gani a dakin matan shi umma kina zauna anan ke kin ga katan tibin da yayi sai ma wance
Sai su ta hada gurmi.
Shi majitin yana zuwa ana dan amsa mishi gaisuwa sai ya koma ana dan dakilewa. Ita ko in ta zo mata aka yi gaisa yanda aka saba yi mata sai ba za a mata ba. Sai a tashi a bar gurin inda take. Sai ki ga wata ba za ta fitar da maganan ba. Sai dai a canza mata fuska gabaki daya. Ana anya antuwance ba a san take mai yaye wane ba. Saboda wallahi tallahi wasu in har ba za ki je ki ce wane yayi min abu kaza ba to kin mallake miji ne wallahi ni ga nauce ba jiyau ba an fi son ai ta kai kara ki ta kai kara kuma yau ko da a ce abin nan ba wai mijin ne ya yi miki ba kina kina nema kina samu ko kina fita kina aiki ki siya abu ki danta a jikinki ko ki saka a cikin dakinki ko ki siya muwa yaran da kika haifa to wallahi shi kanshi wani a wurin ɗan uwan miji da uwan mijin shi kanshi wani abin bala'i ne saboda za a ganin ai ya tattare gabaki daya ya koma kanku ku kadai yake yi dimtamuwa su baya yi musu gaskiya ina kira ga kannan miji ni kaina kanwan miji ce to ina kira ga mu ina ja mana kunni akan cewon mu ji tsoron Allah kada abin da wam yake wa matar shi ya tsole mana idanu mu roki Allah mu ma Allah ya bamu wanda zai yi mana ba wai mu tasa ita matar tashi a gaba ba irin wannan shi yake haifar da gaba a taso ƴaƴa kika dan wannan uwa uba daya amma kamar su kashe junan su babu jituwa kwata-kwata wani abin yana bakanta min rai a rayuwata da fatan Allah ya sa mu
to haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC yanzu kuma za mu koma fagen hira da gwanar mu na mako amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
duniya tai samuwa an zo ki kore ki shiruwa san ki alkairi ne gunki na zama garkuwa dubi zanu kiyaye fushin ki kare yayi karuwa zana ba ki kulawa sun karnata a cikin ruwa kin yi min lamba a zuciya wanda bai taba gogowa ba a aure ya ba ko yaro yana so ai mishi tarantas ai mishi tarantas
bayan waɗannan irin kalubale da mata da dama suke fuskanta wani irin nasarori kike ganin suka samu sakamakon kawo matsalar su a Northern Hibiscus
kinga wasu so share matsalolin ko in ce wanye matsalolin kala-kala ne akwai wacce ba za ta taba magana ba amma za a posting irin matsalar ta za ta karanta a comment section kuma za ta dau darasi akwai wacce take niyyar yin abin da aka yi za ta ce a ga darasi nan ba zan yi ba akwai namijin da zai ga an kawo ƙara irin ƙarar zai zo DM ya ce malama dan Allah wace ta turo wannan case in kamar case ina ne sai mu ce mu kuma ba ma fadan waye yayi eh da sauran su akwai darasi kala-kala wata kuma kamar yadda nace kawai DM za ta yi ta ba ta shawara ta tafi then of course another hibiscus sai muna hada ana zancen matchmaking mutane da yawa sun yi aure da sauran su so akwai nasarori kala-kala gaskiya
haka ne
a Northern Hibiscus
to me kike so ki cimma nan gaba bayan waɗannan irin nasarori da aka yi ta samu
kwanan nan muka yi launching muka ce mishi Northern Hibiscus 2.0 and gani na kamata yayi a ce ba wai kawai zama za a yi a hadu a yi raha ba kamata yayi a samu a hadu a dandali guda a samu ci gaba yawancin matsalolin auren in kika zauna ban ce gabaki daya ba but za ki ga maybe 60% matsalar finances ne a bai siya miki kaza ba kina ta fama sai kiga zai karu aure to sai ki tada hankalinki dama kana da shi ko kuma kiga bai siya miki abu ba ki zo kina duba waya kiga ya tura wata kudi sai kiga abin ya so irin wayannan abubuwan ko kuma wani wulakancin saboda bani akwai so many things so sai muka ce to ya kamata a dandalin namu akwai yadda za a so akwai wurin hira akwai inda zaki koyi business, akwai inda zaki sayar da kaya, akwai inda zaki kalli film saboda nishadi, sai muka yi kashi-kashi daban-daban. So we just launched it 3 months ago. It's not been easy. Saboda kin san mutane bonusa ilin ba sa san canji.
Haka.
So a hankali dai Allah zai kai mu ga nasara insha Allah.
Bayan matsalar aure da mata suke kawo, shin kowane irin kalan matsala kuma ake sake samu a wannan nodin hibiscus din?
Akwai matsalar aure, akwai matsalar kuma rashin auren. Rashin samari. Ko kuma
rashin
mashin. Na tsani a ce mashin shin nan. Kakata ta ce Mariya ko mashin shini ko kare. Sai ga kamar an mayar da kai wani abu. Kin gane so akwai yawanci kuma rashin yanzu rashin mazan.
Haka.
Su kansu mazan yanzu sun fi dan san tudin dafawa. In baki da aiki, baki da kuɗi, baki da komai, gaskiya ba kasafai suke dan san haka din ba. Kana dan san wanda za ta tallafa maka gaskiya wani sa'ilin
haka ne.
Ko ma ba ta tallafa maka a kuɗi ba, ya zamana dai za ta iya tallafa maka a kwakwalwa. Saboda matan mu wata rana ko labari ba sa iya ɗagawa. Kin gane so irin wannan. Sai kuma mene kuma matsaloli, matsalar kuɗi. Yawanci zaki ga malama ina so in fara sana'a bani da kosisi. So kwanaki mun ma so mu dan yi wani abu da ministry din matasa. Sai abin bai zo ya yiwu ba, amma kuma a lokacin da muka ce ministry matasa za ta bada bashishika, dama za ta bada bashi ne wani NEF da aka zo a yi. Suna ma kan yi gaskiya. A lokacin da muka je na samu minister muka zauna ta ce za ta iya ba mu. Mutane 5,000 ne suka yi rajista. 5,000
suke neman wannan tallafi.
A 24 hours fa.
La ilaha.
Wallahi
muna cikin matsala.
Wallahi tallahi, amma abin takaici shine da naje na zauna da su nace musu to gashi kaza, sai suka ce ɗan arewan da suka yi applying kusan 80% ɗin wanda suka yi applying shiriri ta suka rubuta. Business plan din basu iya ba, komai basu iya ba. To da muka dawo muka ce to gashi fa akwai matsala, ku zo ku koya. Sun ki amma baki koya ba, kina so ki samu kuɗi, ta ina za ki samu? Bayan dan kudu shi ya iya
sosai,
za a bashi, ke kuma biki ya ba, amma ki koya, kin kasa, kin ki. To wani sa'ilin akwai cijewa na kin koyan abu.
Haka.
An fi son kamar sha yanzu magani yanzu, bayan kuma dole sai ka koyi abu, to akwai matsalar wannan.
Haka ne. To bayan irin waɗannan matsalar da aka fuskanta, ke a matsayinki na malamar aji, shin ko akwai wani matakai da kika ɗauka domin ki ga cewa matan nan an magance musu wannan matsalar?
So akwai courses ɗin da muka fito da su muka ƙirƙiro. And yanzu one of the things da muke so mu yi is muna so mu kai wa state government mu ga in za su iya karɓa su matsalar gwamnati, kin san yadda gwamnati take. But in suka karɓa sai ya zamana za mu iya koyarwa kyauta, amma kuma gwamnati sai ta ɗau nauyin abin. Akwai courses kamar su business plans, courses kamar na content creation, ta yaya kina zaune a ɗakin ki za ki iya ƙirƙira abu ki kuma samu kuɗi da abin, ba wai sai ma da jari ba. To duk muna da courses ɗin nan, yanzu muna cikin magana ne da wasu state governments, wani sa'ilin suna da matsala su. But in aka samu gaskiya za mu samu cigaba a rayuwa insha Allah.
Yanzu a ƙarshe wani irin shawara kike da shi ga matasa, maza da mata masu tasowa?
Gaskiya shawarar da zan bayar shi ne, in kana jami'a ka samu kuma ka ringa koyan skill. Ma'ana ka dan koyi sana'ar hannu, ba wai dole sana'ar hannu kafinta a ɗinki da sauransu ba, a'a. Akwai sana'o'i da IT, tech, content creation. Kamar yanzu Northern Hibiscus, kamun mu miƙe ga baki ɗaya mu fara courses ɗin nan namu da sauransu. Content creation ne, rubutu ne, ba wai video ba ne, rubutun ma content ne. Kuma we make our money, alhamdulillah, from content. Ana advert, saboda muna matattara ce ta mutane. Duk inda mutum 1,000-2,000 suke zuwa kullum su zo su kalli abu, to za ka iya advert a kai. Kuma advert za ka iya cajin 10,000-20,000 kai har 100,000. To hango in kana cazar 100,000 kuma ka samu guda 5 a rana, kin ga ai kakakkata yanke saka. To amma kuma an ki nutsuwa ne a san yanzu tech duniya ta yi nisa. Kuma a ɗakin ki za ki iya business, zaki iya samu kirfa kanki asiri har ki habbaka economy din arewacin Najeriya.
Haka ne.
So shawara ta shine gaskiya kar ya zama ka dogara da makaranta kawai ka gama ka fito ba aikin ni. Kamata a cikin makaranta kana yi kana dan sana'arka kamar rage wa iyayenka nauyi. Ya zama na ka gama kana yi kana daukan kudin business din nan kana biyan kudin makaranta.
Haka. In muka dawo fagen waƙe-waƙe kuma a yau dai ina tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara yayi fice wanda gaba ɗaya dai ina ga musamman ma a arewacin Najeriya zai wahala ka shiga ko da motan haya ne baka ji kidan wannan mawaƙin ba amma kuma fa aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi inda shi mawaƙin namu ko in ce shi bakon namu zai gabatar mana da kanshi
Sunana Abdullahi Abubakar wanda aka fi sani da Auta Waziri.
To haka yake masu sauraro ga mu ga Auta Waziri. To menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka?
Eh to gaskiya na fara harkar waka ne ganin ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da dai na taso tun ina karimi gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound ga na yi making wani abu da irin ina mamaki yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mamakin ta ya akan mutum ya zauna haka nin yi tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun to ngwada mana ngwada tun ina rubutawa har nazo naje studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa za ka iya ai ashe ina bi ka za ka kai kokari so aka dai da sports na yan uwa da ne mutane at least dai sai mutun ya samu karfin da ya ci
bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shigan ka wannan harka
gaskiya dai abin dai da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin wanda kawuna wanda shine matsayin babana so gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like na yaro so in fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza so ya nuna mun dai ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba san me future din mutum ba so ana kokarin dai a ga future din ka yayi kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddararsa tunda ubangijin yace anan zaka ci abinci so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layi so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin nan
to ya ka dauki waka ne
gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauki waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi making in samu alkhairin da ke cikin sa sannan kuma sakon da nake son isar wa al'umma so wayannan matakan su na dauka kuma akan su ne kyar gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata abin da zaka yi a cikin ta so gaskiya ni na da waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah gashi dai muna ganin ribar sa alhamdulillah
to kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki
gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da asamuru gidan kakana yana daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida daya anan aka fara yin studio a samun Rosaria so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na zalle ga suna ta yi tun lokacin ma kristoci ne sai dai wasu samu tsararuwa ka sun dinga kallo ga suna ta waka da sauransu kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa
to tunda baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin kaga cewa kai rubuta waka ka rira waka kuma ka hawa studio kai wakan nan ba tare da ka samu matsala ba
eh to gaskiya waka dai a da na yi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya ina da wani dadi ne ban rubuta waka ba kawai abin da nasan ina yi idan na samu kidan mai dadi zan iya saurara abin da yazo kana in ta lissafi in yi shi umban ina jina dan tsaya in bari in dawo kan kidan zuwa wani lokaci waka da zan mai ta sai na gama ta gaba da sai in share ta in ji wata mun ba in kara dawo kan kidan in wani sabon waka akan sa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu
ba tare da ka rubuta
yawa eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai kai rubutu saboda kana buƙatar wani sako ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kada
to wani waka ka fara rera
ina ga wakar sarauta na fara yi daddadewa
to a wakan soyayya wanne ka fara da shi
kan suwa da daddawa ai nayi wasu kawai dai yanzu ne da mutane suka karbi waƙoƙin soyayyan so kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma su ga da wasu
to kana dai da waƙoƙi da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki
ki sani komai ni san nisa ba za nan barkin ba ba za na dauki watan ki in ijiye ta daki ba dan ba da sunan ta na gina wannan sashin ba
kwado da mukulli na bincike mara baki bude na kyarar ki ko na daƙiƙa ba na san soyayyar mu take ba za ku ta goge ba ke ce aljanna ta
haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin daɗi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaki Auta Waziri to akwai waƙoƙin ka da dama wanda suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan anguwa kaga aka sa waƙan kaya kake ji
to alhamdulillah mutum zai ji daɗi mana yana daɗi irin ga mutane suna appreciate abinda kai yana ƙara ma ƙwarin gwiwa cewa ya ka ci gaba da yi tunda mutane suna buƙata so kuma dama kullun shi mawaki a koda yaushe burinsa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon sa amsa so yana da daɗi gaskiya nakan ji
wani irin kira da fata za ka yi wa ƴan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan
eh gaskiya shawaran da zan iya ba su shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi ka focus ne akan abin da kake yi ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci koda ba a san ka ba wata ran za a san ka saboda ingancin abun idan Allah ya kawo lokaci zaka dade kana yi saboda kokolwarka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau
to a ƙarshe wani waka zaka kulle mana shirin da shi
waƙar ke nake gani na ji na gani zan baki lokacina tun da kin ka nuna ƙauna dare da rana
Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar Murƙayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Levis Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.